Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kawo mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka haɗa da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kawo mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa.
Aisha Mu'azu
tare da ni Sarfil Hashin Gumel.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 31 ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu duba batun matsalar kwakwalwa.
Haka kuma za mu duba batun tasirin cin zarafin kananan yara yake bayan sun girma.
Cin zarafin yaro yakan iya tasiri a rayuwar shi, da bukatar a fahimci cewa shi da yaro bai faye bantuwa ba. Bayan waɗansu 'yan shekaru daga shekara 4 abinda ya sama, da wahala yaro ya manta abinda ya faru a baya.
Domin amsa duk tambayoyin da muke da su kan masu fama da matsalar kwakwalwa, za mu gayyato ƙwararren likita kai tsaye a wannan shiri.
Za mu tsakuro wasu kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook, tare da buɗe layi domin ku ba ku dama ku kira ku yi wa likita tambaya idan kuna da ita akan matsalar kwakwalwa. Sai ku biyo mu domin cik duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Mun kafe tambaya a shafin na Facebook kamar haka, muka ce lura da yadda yanayin hunturu ke karatowa, waɗanne matakai kuke gani ya kamata a rinka ɗauka ga masu matsalar kwakwalwa domin sauƙaƙa musu tashin lalurar? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To da farko, Aisha Salisu mai shinkafa son ya amsa mana wannan tambaya da cewa yadda gobe ikon Allah matakin da ya kamata dauka ga masu laruru a kwalwa shine gwamnati ta kebe su waje daya ana kula da yanayin da suke ciki.
Daga baya kenan, amma da farko fa kamun a kai ga gwamnati.
To wannan kan daga baya kenan kan.
Sai kuma ansar Adamu Muhammad mai Nasara na Nasarawa yace yau da gobe ikon Allah ai mataki na farko shine ziyartar likita akai-akai domin samun shawarwari masu inganci ku tashi lafiya.
Wannan shawara ce mai kyau, kan dan tabbatarwa ba haka. To akwai kuma wanda yake da suna Dauda Garba Baushi Agi, yace to hakika yau da gobe ya kamata ya iyaye su kula da kananan yara wajen nema musu kayan sanyi mai kyau domin gurin kamuwa da cututtuka masu kisa.
To shi hunturu yaji
shi ai sanyin maki
magana sanyin yake yi. Sai kuma hansar, to gashi dai sunan ya
kamar shi
farawa Isa?
Wani kamar haka ne.
Da fatan dai amana afwa idan ba mu kira sunan daidai ba, cewa yayi jinsu a jika da taimaka musu da magungunan da ya dace.
To madallahu gode. To kuma akwai amsar haɗin gwiwa daga Mansur Baboro na faɗa da kuma Tasu Ismail Zita Gozaki da baban gida Yusuf na faɗa. Yace bayan sun fara sallama suka ce fatan alheri gare ku, zamu kasance da ku ta radio domin jin ƙarin bayani daga bakin likitan da kuka gayyato mana a shirin na yau. Ku tashi lafiya.
Shi yasa dama muke gabatar da wannan shiri.
To ga likita dai suna sauraron su ji me likita da yace.
Sai kuma Idris ke Katusha.
Katusha.
Yace ai Najeriya ba mahaukata ba. Wai mene? Ai Najeriya ba mahauka. Ba masu hauka yake so yace.
Wato
sai matalauta.
To ba masu matsalar hankali sai marasa kuɗi. A fassara ta kenan.
Abin da yake
nufi. Lalle ba. To kuma ga amsa ta zo daga Abaye Gambo da magarin Niger, wanda daga Niger ne ma. Bayan sallama yace za mu bi ku sau da kafa domin jin matakan da ya kamata a ɗauka ku tashi lafiya. to shi ma yana tare da mu kenan.
To injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi kuma yace salam yau da gobe. Da fatan ma'aikatan ku na cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka amin. Hakika yanayin iskan hunturu ya fara kafawa yayace kafawa a yayin wato yana nufin karatowa ko
ya karatowa
yawa yayin da masu fama da matsalar kwakwalwa ke kara shiga mawuyacin hali sai dai ni gaskiya ba ni da wata dabara da a yi amfani da ita akai amma ina addu'ar Allah ya ba su lafiya wannan ma babban
wannan ma babban taimako ne addu'a kan ai babban taimako sai kare to mun gode ga waɗanda suka samu sai kuma a ci gaba da rubuta amsar shin mu kuma mu ci gaba da kawo muku da su mun gode kuma da lakafin mu gayyato likitan mu na yau kai tsaye wakilin murya Amurka wa Umar Tazanta da Dr. Lawal Tahir na asibitin wato Nizami dake Abuja na fada suna asibitin nan dai ko
ke ci
Abuja Nizamiya kware daga cikin kalubalen da kananan yara suke fuskanta a fannin cin zarafi
Shin cin zarafin kuruciya yakan yi tasiri ga yaro bayan ya girma?
Cin zarafin yaro yakan yi tasiri a rayuwar shi. Da bukatar a fahimci cewa shi da yaro bai fahimtuwa ba. Bayan waɗansu 'yan shekaru daga shekara 4 abinda ya sama da wahala yaro ya manta abinda ya faru a baya. To kuma cin zarafin nan ko dai daga bangaren iyaye ne ko kuma wasu mutane waɗanda su ne a matsayin iyaye wanda Bature ke kira guardian ke nan ko ke wanda yake kiya giba wanda yake kula da yaron to idan yaro ya tashi gaban iyaye da bukatar a fahimci cewa a duk duniya su biyun nan su yake fara koyan duk abin da zai koya a wurin su kuma yana ganin su ne mutanen da suka fi kowa muhimmanci kuma gaskiya ne su ne suka fi kowa muhimmanci a wurin shi a rayuwa to idan ya kasance akwai matsala ta rashin jituwa da yawan fada-fadace da matsaloli tsakanin ma'aurata to tun a lokacin nan yaron nan zai fara ganin cewa kamar an bata masa ya shiga wani kunci ba lalle ya iya magana ba amma abin zai rinka damun shi kuma zai rinka shafar yadda zai kalli duk rayuwa da zai kalli wasu iyayen ya ga su kuma suna farin ciki da walwala tare da iyayensu abin zai kara ta'azzara ne akan shi idan ya kasance kuma banda waɗannan 'yan fadace-fadace ta kai ga haddacin zarafi na musgunawa yaran to zai kasance su masu musguna mashidin na wanda yawanci manya ne wanda suka girme shi wanda ya kamata a ce su ne ya kamata sun ba shi kariya sai kasance ya dauki wani yanayin gaba ko tsoro ko takaici ga duk wani wanda ya kamata a ce babba ne sai kasance kamar duniyan gaba ɗaya kenan ta gaza wurin kare shi wurin kare mutuncin shi wurin kare muradin su
to likita kamar ta yaya wannan al'amari ke shafan
to irin waɗannan yara idan aka yi rashin sa'a wasu sai su kasance sun shiga harkoki kala-kala idan suka girma shaye-shaye su masu musguna wasu yaran sace-sace wasu yaran har ta kai ga sun yi wa kansu illa wasu su kashe kansu saboda bakin ciki da sauransu kuma bincike ya tabbatar da cewa wasu sukan samu ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi tunani da kwakwalwa irin waɗannan kuma takan kai ga ya shafi a rayuwarsu har su din ma idan suka girma sai su ɗauka kamar yadda aka yi musu dinnan sai su zo su ma suna yi wa nasu 'ya'yan ko kuma 'ya'yan wasu wanda suke a ƙarƙashin su saboda haka matsala ce babba
idan har hakan ta faru ta yaya likitoci ke ceto rayuwar wannan yaro
a matakin asibitoci da bangaren lafiya da buƙatar a samu wasu wurare da ake abinda ake magana cewa counseling da turanci wuri ne na ba da shawara in an samu irin waɗannan yara akwai ƙwararru a wannan bangare wanda za su yi ƙoƙarin cire wani illa da ta riga ta fara zama a cikin tunanin yaron a nuna masa yadda zai iya tafi da rayuwar shi cewa ba ƙarshen rayuwar ba ne kuma abin da yake gani kamar duk duniya kuwa haka yake ba gaskiya ba ne a tawa wannan counseling su ma iyayen da suke irin wannan abin da buƙatar a yi counseling ɗin nasu wato ba su shawara hatta a kasashe irin namu a nan Najeriya zaka ga wasu al'ummomi kafin auren nan wata shida ko abin da ya kama da haka akan zaunar da ma'auratan nan a ba su shawarwari su san menene magana zaman aure ya za a yi wurin tarbiyyantar da yaya da sauransu wannan kuma yana taimakawa matuka saboda kada buƙatar al'ummar taimakon ta fada iyayen al'umman kuma su dau matakin da ya kamata su dauka gwamnatoci su ma su sauke haƙƙin da ya kamata su sauke akan yaran da ake ciwo zarafin nan
ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idan wane ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashi idanu yayi hasara babba kowai rashi idanu nace yayi hasara babba rashi idanu wa shata mu ba mu sone rashi idanu wa shata mu na gudu ne itun da ba mu sone har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabi da gafadi itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabi da gafadi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sa giran idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sa giran idanu mai kumbure idanu da kaji idanu kana ta keke da kaga
Fahida Hawa Umar da likita to yanzu muna tare da kwararren likitan kwakwalwa Dr. Fahad Mukhtar da ke zaune kuma yake aiki a nan Amurka.
Kware ka. To Dr. kana tare da mu?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum. To Dr. mutane za su san dan kadan da wani ne Dr. kuma ina kake aiki?
Kamar da sunana Dr. Fahad Mukhtar ina zaune a Washington DC ina karatun psychiatry a St. Elizabeth Hospital da ke nan Washington DC. Basically zan ce like daga Kano nake na zo America na dan yi karatu a public health a Texas shekara biyu sannan kuma na yi fannin karatun master's sai kuma na yi PhD na fara PhD a University of South Florida so da na samu wannan karatun ne kuma nan Washington DC na karatun psychiatry shine na zaunan DC na fara.
Masha Allah. To Dr. kai karatu a Najeriya ne ko duk a Amurka ka dan naji?
A Najeriya ne karatu na a Bayero University ne.
Masha Allah. To Masha Allah. To dai kaji abin da muke magana a yau shine matsalar kwakwalwa. To me zaka ce game da matsalar kwakwalwa? Mutane suna jin matsalar kwakwalwa wani lokacin sukan danganta shi da kamar yawa. Menene ma matsalar kwakwalwa kenan ga mutane?
So I matsalar kwakwalwa gaskiya is a yanda abubuwa ne da yawa ko ba haka ba abu daya bane ba ba zai yi abin da ke faruwa mafi aksarin aka ce mutum na da matsalar kwakwalwa yawanci sai kaga kamar mu a Najeriya sai a doka a hauka ne a ko irin dai wannan abin ka wani abu dai da ya fita daban ka gane
haka
amma matsalar kwakwalwa ya zaba cututtuka ne daban-daban da yawa da yawa a takaice za ka iya kasafta su zuwa kamar zan ce abu za ka iya gaba ɗaya dai matsalolin za ka iya kasafta su kamar matsaloli kamar guda biyar haka misali akwai in ka kasa amma ƙarƙashin kowanne kuma za ka ga akwai da yawa misali za ka ga akwai cututtuka da suka shafi kamar walwala haka yawanci su ne kamar mood disorders haka ake ce musu suna nan da yawa haka za ka ga mutum ko shi ne kamar depression da na ji duk tana magana ka ga mutum ba shi da ba fara'a yana feeding down haka depression na damuwa
wato cutar damuwa kenan shine depression ko
yawa ko kuma ya zama yana fama da wasu cututtukan da suka shafi shi ma walwala amma kuma ba depression din ba.
To likita akwai wasu alamomi da mutum da za a iya ganewa cewa mutum na da matsalar kwakwalwar bayan ga waɗannan da ka dan lissafo?
To aiki yawanci sai mutum kamar misali ko aka ga ya danganta me ke damun shi ko ba haka ba. To yawanci za ka ga masu matsalar kwakwalwa ko cutar
damuwa
kamar bison abinda ke damun shi akwai wasu abubuwa da zai nuna haka misali. Mafi akasari kuma abinda ke faruwa shi ne za ka ga akwai kamar zan ce overlap haka so wasu abubuwan za a ga duka za a samu a mutane masu cutar kwakwalwa. So yawanci za ka ga mafi akasari ba sa iya kula da kansu haka yana zuwa mai mishi matsala kaga ko kaga kuma mutum ba shi da bai damu da yin abubuwa ba ba shi da interest a yin abubuwa haka da normal
mutane
yau da gobe suke son yi haka. Shi ma yana zama yawanci za ka ga mutane da suna son ko kuma ka ga yawan damuwa abubuwa na damun mutum da kullum haka sun kasa cire shi daga kwakwalwa.
To ga waɗanda suke da irin wannan matsala amma kuma sai suka yi watsi da ita domin ba sa son su ce suna matsalar kwakwalwa saboda ana danganta ta kamar da hauka za a ce ba su da hankali ne ko wani abu suka watsar da ita ba su je sun nemi kulawar da ya kamata daga wannan matsalar da suke da ita ba me zai iya faruwa gare su?
To ai dama ko menene kowace cuta idan baka je ka sama mata magani ba to a hankali za ta yi ta ƙara wannan ne tabarbarewa kaga abin yana ƙara yawa in abu yau rabin ya shafe ka ya affect ɗinka da daddare gobe kaga ya ƙara yana ta ƙaruwa haka matsalar kwakwalwa take duk wanda bai je ya sha magani ba to mafi akasari za ka ga ya kai wani
mataki da
dole sai an kai shi asibitin ko kuma dai ya affectin lafiyar shi sosai.
To ga yara fa ga yara fa kaga wannan muna batun manya yana magana akan manya kenan ga yara fa ta yaya iyaye za su fahimci cewa ƴaƴan suna da matsalar kwakwalwa
wata matsala yawa saboda kakkiyar sauran lokacin da ka ji yara akan ce ai yaran tace take zanyi wannan abin yaran tace
baya son mutane yana son kebe kansa a cikin daki baya son wasa da yara in kuma yayi samu lokaci wasa da yara sai kaga an kaure da fada
to shi yawanci matsalolin kwakwalwa duka akwai wani yawanci abu da za ga yake zama common to kowanne idan saboda akwai abin da za gan shi za ka ci ai kamar yarinta ne kamar yadda ka faɗa irin wannan yarinta ne ba wani abu amma duk matsalolin za ka ga sai an ce cewa wannan matsalar tana mutum ba zai iya abin da ya kamata ba ko a makaranta ne ko a wajen aiki ne ya kai matukar da ta ɗaya wannan cutar ba zai ma iya baya iya abin da zai a makaranta ko abin da ya kamata a gida baya ko hulɗa da mutane ma zai musu matsala to wannan alama ce ta wannan abin ya kai matakin ma da za a ce wannan fa ba wai normal abu bane ba misali da za a ce a ko yaran ta ne da za ga wani abin za a ce watan yara ne misali amma wani sa'in kuma ko a ce ƙiriniya ne ko a ce wane ne amma akwai cutar da mun san cewa idan ya kai wannan ƙiriniya ka yaro ba iya zama ba iya aiki shi ma za a ce a wannan akwai abin da za a iya bashi dan ya zama sai ya irin wa'annan abubuwa so ya kamata bambance wannan yawanci kaman a nan America za ka ga malaman su ma an yi training din su sai iya ka gane cewa wannan abin fa da yake yaran nan ba normal bane
ba wato malaman makaranta ma kenan tunda ba
malaman makaranta
kinga ba iyaye kadai ba malaman makaranta
ba iyaye akwai abin kuma wani abin da za a duba shine abin nan ba a waje da yake faruwa ba idan kamar misali yaro a gida ne kawai yake kiri to ka san cewa wannan ba ko kuma a makaranta ne kawai to amma in kaga a gurare daban-daban makaranta gida in ya je wasa da wasu wato shi yanda yake hulɗa da wasu yaran ya fita daban to ya kamata a kai shi a duba a tabbata ba wani abu da yake dama da yake gamin shi ne ba da za a iya misali a warkarwa ko a ɗan taimaka ba da magani ko a yi counseling.
To akwai irin taimakon da ake baiwa masu fama da irin wannan matsalar kuma idan za mu danganta wannan taimako ga mutanenmu a gida wani irin taimako ake ba irin wannan mutane?
Idan kuma aka ga yaro na da irin wannan abin da ya kamata a yi shine a je asibiti akwai ƙwararrun likitoci da suke iya diagnosing waɗannan cututtuka su tantance wannan yanda kuka faɗa kaman normal behavior ne wato ba cuta bane ko kuwa wannan ya wuce inda za a ce normal behavior ne, kuma akwai magunguna da ake iya bayarwa don at least wasu za ka ga kamar yau ka faɗa based on menene ke damun yaron za a ba da appropriate magani da zai warkar da wannan da zai taimaka ya rage wannan ko symptoms da yaron yake showing a lokacin haka.
Ikon Allah. To likita, akwai wani batu kuma da ya shafi ma ba ma ƙananan yaron ba har manya, shine batun matsalar kwakwalwa da ake ganin cewa wasu lokuta akan danganta shi da yanayi irin na hunturu. A ce da zarar hunturu ya zuto wannan matsalar za ta ƙara girma. Shin gaskiya ne hakan ko kuma kawai mutane ne suke dauka a matsayin gaskiya ne haka kawai in hunturu ya zo?
Akwai matsaloli na kwakwalwa da suka shafi hunturu haka, amma ba irin wanda mutane muke ke la'akari da shi ba. Ko anan zaka ga akwai irin wannan champion, you know, a ce full moon misali ta
gane sai wata cikakken wata ba
zai faru yau. So amma akwai cututtuka haka yawanci kaman zaka ga kaman masu fama da depression in lokacin sanyi yanzu haka abin ya fi tsananta haka.
Ya fi tsananta masu matsalar damuwa kenan.
Kuma zaka ga sai lokacin sanyin ne ma suke fama da irin wannan, amma ba wai mutum a ce ko sanyi ya kama shi da wannan ya ta wani. Sai dai kuma abin da zaka lura kuma shine idan mutum dama yana da wata cuta. Ka gane shi kaman harkar sanyi stress ne misali, balle wanda ba shi da ko anan misali America za ka gani, so stress yana iya taso da cutar da mutum yake da. Ka gane da ma yana da wata cuta sanyi wannan sai ka ga shin wannan ko anan za ka ga in lokacin sanyi ya zo an fi samun admission haka, saboda yawanci mutane wasu balle wanda ba su da mahallin zama
wato ta fi motsa musu da kyau kenan dai.
Yawwa sai ka ga sun zo asibiti cutar ta taso basically. So shi ne, so yana iya zama stress ya tada abin dama, amma yana nan, amma ba wai shi ne zai kawo cutar ba, dama cutar dai tana nan.
Tana nan yana ƙara taso da ita.
Sai kawai zai iya tada shi saboda stress, kowane irin stress zai iya tada.
Zai iya tadawa haka.
Zai iya tada symptoms ya ƙware daga.
Saboda in na tuna akwai wani da ya amsa mana tambaya a Facebook yake cewa ai wato masu hankalin ma sai ƙari lokacin hunturu balle ko
marasa hankali
balle ko wasu da suke da matsala.
Yawwa duk inda ya zama dan wannan sai kaga wannan kowane irin stress sai kaga sai ya taso da dama, in dai dama akwai
wato yana cewa
idan na fahimce ka a bayanin da kai, ya kamata mutane su rika zuwa asibiti akai-akai kenan domin su fahimci halin da suke ciki, halin yanayin kwakwalwarsu koko?
Dama shi abin da ya kamata idan mutum yana zuwa likitocin maniya da goba dole wai likitan kwakwalwa ba, saboda yanzu kamar anan America an gano cewa matsalar kwakwalwan nan suna nan da yawa. So za su ga idan ka je likitan kamar kawai da zai duba ka, ba wai zai duba jininka ko zai duba sugar ɗinka, idan yi maka tambayoyi akan harkar lafiyar kwakwalwa ka ce kana jin kaza, ka irin screening haka
sai kwarai ku akan yi.
Shi ne yake da kyau, I think ko likitocin mu ma irin suna dan tambaya, saboda at least mutane wasu basu ma san wannan abun matsala ne ba, kuma ma ta kawo shi ba wajen likitan sun je.
Wato amma in likita ya ma tambaya ka faɗa, wato shi zai iya gano kana da matsala.
Kwarai da gaske, kwarai da gaske.
Tambayan kenan.
Idan mutane kuma su ma sun lura kaman wani abu na damun su, su ma ya kamata su kai kansu wajen asibiti su je wa likita. Da yake akwai magunguna gaskiya da ya bayarwa za su iya tallafa wa ƴannan
su taimaka wajen dawo da mutum
kwarai da gaske. Ba wasu ba su warkar da abun ba gabaki dai, amma kuma za su rage abin da ake
za su rage din ciwon ya dai an sauke in
kwarai
ikon Allah. Ikon Allah.
To likita, akwai wani kira da za ka yi wa iyaye, musamman ma iyayen mu a gida, kasancewar wannan matsala ce da yaro ka iya kasancewa da ita, amma kuma ba za a sani ba ta yaya za su mai da hankali domin gano cewa yaransu suna da wata matsala makamanciyar irin wannan?
Abin da za su yi shi ne gaskiya su sa ido suna lura da wannan yanda yaransu suke hulɗa da mutane, wasanninsu, in sun ga wani abu da ya sha bamban. Misali ko kamar yadda na faɗa, yaro yanda yake hulɗa da mutane a wurare daban-daban, kuma ya wuce misali, ko baya iya zama waje ɗaya, baya iya shiru, ko kuma zai iya zama kuma opposite ɗin ne, ma baya hulɗa da mutane, ko kuma a misali wani abu da ya kamata a ce a wannan shekarun ya fara ba ya yi to shi ma abin la'akari da shi ne wannan sa'in ba wai sai a ce ai ko mutum zai girma ko wani abu yara wani sa'in da suke ganin abu bayan da mu manya muke ganin abu ba ne ba wani abin za ka ga ba ma su zo su faɗa ba so I think dole a mai da ido kuma suna tambaya tambayaran su ji me ke faruwa inda wani abu da ke faruwa su ma za su iya gaya musu inda wani abu ne kila yara yana gani yana ba shi tsoro amma ba zai iya faɗa ba misali to duk irin wannan yana da amfani su su mai amai da hankali kuma an gani in aka je wajen likitoci in tunda su suna da skill za su iya wa yaran tambaya su tambaye su tambayar da ya kamata yi musu don su ba su ansa da ya kamata su san me ke damun yara
to likita tun da kana
lura da wani abu da ya fita da bamban da ya sha bamban haka
to likita
ya zama yana faruwa a wurare daban-daban
haka to tun da kana na likita mun ce za mu buɗe layi mu ji idan da masu tambaya su kira kai tsaye su yi maka tambaya to jama'a layukanmu yanzu a buɗe suke za ku iya kira domin ku yi wa likita tambaya kai tsaye akan matsala da ta shafi kwakwalwa wato lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 wato sai a kira domin a yi wa likita tambaya kai tsaye to da farko yanzu ga kira mun samu daga Jos wane ne aka layi daga Jos
Hassan Garba ne assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam to malam Hassan ga likita yana sauraron ka menene tambayan ka a yau
to barka da zuwa likita
gode barka ka dai
Allah ya taimaka wannan ina da tambaya ne ka san mafi yawa iyaye hantara yara ba sa so yara su zama kusa da su hantara ne yana ja ma yara irin wannan tabin kwakwalwa tambaya ne ke
na gane to malam Hassan mun gode tambayan ka to likita ka ji tambayan da a gurguje a wani akan layi
okay to zai tambaya ta biyu ko
a to bari ga na katsina
kina biyu
eh wane ne da katsina bari mu jinna katsina tukunna
Umar Hassan san kuri ne daga katsina
to malam Umar dan rage rijiyan kuma kai yawa likita tambaya yana sauraron ka
to tambaye da nake ma likita waye da yawa wata sa'a dama iska ya kada ko mu nan sai a ce iska ya kada haukan mutun na taso a cikin daga sani ko ko labari ne
to madalla mu gode malam Hassan Umar da katsina to mun gode to likita ka ji amsoshi tambayoyin da mutanen dinan suka yi to bari ba ka lokaci kana amsa mun sai mu je ga na gaba
na farko shine hantarar yara wato wannan gaskiya zaka ga mafi akasari akwai abin ya danganta wani irin hantara ne ko ba haka ba irin dai yaro ya dan yi abu kadan kwabe shi wannan irin dan duka da bai wuce wannan ba alako ba matsala
ina ji yana nufin kaga akwai wasu masu yawan fada akwai wasu iyaye da suke da yawan fada kuma ba sa sake wa yaran su
da ke kware daga so abin da ke faruwa shine wato idan abu yayi yawa komai yayi yawa misali wannan hantara
haka
duka ne a
fada ne
baka ne ka gane kana wa yaro har yayi yawa to wannan zai iya kawo matsala
haka
amma yawanci abin da ke faruwa da ma wa'anda shi duk yawanci cutuka yaran ne yawanci wasu ya kowa Allah ya halicce shi daban-daban ne wasu yaran za ka iya yi musu wannan ka ga ba abin da amma kuma wani yaran dama already yanda Allah ya halicce shi saboda yanda kwakwalwarsa take da komai shi irin wannan hantarar zai shafe shi fiye da wani yaran
zai shafe shi ya samu matsala irin ta kwakwalwa kenan ko
kwarai da gaske saboda ba akwai abu da ne dama yake sa mutum ka ga abubuwa ne da yawa
suke taruwa
hantarar ya zo dama kuma kila da wani abu ya sami yaran Allahu alam so zaka ga duk wannan sai su zo su haɗu
to duk lokaci yana gudu a gurguje wato
an samu na biyu tambaya ne
na biyu yawa a gurguje an samu na biyu da yace
har
mun an riga maza to wani ne akan layi da katsina
faruwa shine assalamu alaikum
amin wa alaikum
assalam alaikum
amin wa alaikum
sarkini da Aisha ina muku barka da wannan lokaci
yawa likita ma yana sauraron ka ya sunan ka kuma daga ina
sunana Usman Manika ne Rorot Kintuwa
to malam Usman likita na sauraronka
to ni tambaya ta ga likita wai me yasa cutar kwakwalwa ta fita sowa a lokacin hunturu irin wannan wanda muke ciki kuma sannan wai ana gadan ta ne
to likita ina ji mun riga mun ansa wannan batun hunturu
kware da gaske
amma zamu iya ansa daya na biyun da yace ana gadanta
yawa to ana gado gaskiya matsalolin matsalolin kwakwalwa da yawa zaka ga ana iya gado
haka
to idan mutum yana da wani ko iyaye ko dan uwa da suke da shi zaka ga yana da
gadanta to Dr. Fahad Mukhtar mun gode kwarai da gaske ka zo ka amsa mana tambayoyin mun gode kwarai da gaske sai mun kara gayyo cho da kai a wato shirin gaba mun gode dakta to ba sauraro adam mun ka karshen shirin namu na yau wato sai kuma gobe idan Allah kin zan hude wato makamu ko ne sabon shirin yanzu amma da dan wurin ta ne hada shirin
Aisha Mazu
da kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau wato Jana Kamin Mr. Phil Hashim Gumi ke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu kasance lafiya
sai ya fada yake fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so san ga da likitoci a su kulawa da lafiya masu kula